إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار. اللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم، ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا، وارزقنا خير الآخرة والأولى. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dukkan godiya ta tabbata ga Allah Ubangijin talikai wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na Asabar 18 ga watan Sha'aban hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na shekara ta 1444 wanda daidai da 11 ga watan Maris shekara 2023 miladiya. Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci Masjidu Sani Dauda wanda ke nan ba 39 Yakubu Avenue Daura da Galadima Road Angwari Mi jihar Kaduna a wannan ƙasa ta mu ta Najeriya. Muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka Sifatu Sawmin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi Ramadan, siffan azumin manzon Allah, tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da halayensa a cikin watan Ramadan. Inda muka kwana a shafi na 57, za mu tashi a faƙara ta 13 a jerin gwanon karatun wannan littafi. Wannan shi ne majalisi na 13. Malam ya ce, yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra. Allah yana nufin ku da sauki ne, ku al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam baya nufin ku da tsanani a rayuwarku gabaki daya da kuma addininku. Dalilin wannan ka'ida aya ta cikin Alkur'ani, akwai rangwami da Allah ya kawo wa marala wato mai azumi a lokacin da ya samu kansa cikin wa'ansu halayya. Daga cikin halayyar nan da in ya samu kansa Allah ya masa rangwame, malai ce na farko akwai al-musafiru, matafi. Idan mutum yana tafiya kuma yana azumi, an ba shi zaɓi, ya wahala bai wahala ba, in ya ga dama ya yi azuminsa, in ya ga dama ya ƙi yin azuminsa ya ci abincinsa ko da ba zai wahala ba a tafiya. Wannan sauki ne daga Allah. Saboda haka shi ɗan adam bai da hurumi kuma ya tsananta wa wanda ya gansa ya bi wannan saukin, saboda Allah ne da kansa yake ya ba da wannan daman. Kaga wanda ya rike ɗaya daga ciki ai ya rike abin da Allah ya yi umarni ne da shi, ko ɗaya da ya rike ɗayan shi ma ya yi ruko ne da ɗaya daga cikin ababen da Allah ya umarni da shi. Kuma Nana Aishatu Allah ya ƙara yadda a gare ta take cewa, ma khuyyara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam baina amrayni illa ikhtara aysarahuma ma lam yakun fihi ithman fa in kana ithman kana ab'ad an-nas minhu. Tace Allah bai taɓa ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaɓi a cikin al'amura guda biyu ba, sai manzon Allah ya zaɓi mafi sauki daga ciki. Matukar abin nan ba saɓon Allah ba ne, in ko saɓon Allah ne ya fi kowa nisantar saɓon Allah. To matafiyi, malam ya ce, waradat ahadithun sihahun, hadisai ingantattu sun zo, fiha تخيير المسافر في الصوم اتكن حديثان نان ان با متي زاجي عزمي ولا ننسى ان هذه الرحمه الالهيه ذكرت في اثناء الكتاب المجيد قال يجي كذا بمنتا wannan rahama ta ubangiji an ambace ta a cikin littafi mai girma qala ar-rahmanur rahim Allah mai rahama mai jin kai ya ce wa man kana mariban aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra wanda ya kasance mara lafiya ko a halin tafiya ya karya azuminsa ya kidaya wa'ansu kwanakin da ba cikin watan ramalana ba ya rama wa'annan kwanakin da yayi ya ajji azumin ko ya sha azumin a cikin watan ramalana sai Allah ya fitar da ka'ida yace yuridullahu bikumul yusra abin da sa Allah yace in kana tafiya ka ajji azumin Allah yana nufin ku da sauki ne wala yuridu bikumul usra Allah baya nufin ku da tsanani baya so ku wahala shi sa aka baka zabi in kana tafiya sawa'un tafiyan nan zaka wahala ko baka zaka wahala ba an baka zabi in kaga dama ka ajji azumin amma in zaka wahala a tafiyar wajibi ne ka ajji azumin amma in ba zaka wahala ba kana da zabi in kaga dama kai azumin in kaga dama ka ajji azumin duk wanda kai daidai ne amma in har zaka wahala to haramun ne ma kai azumin amma za Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar akan haka yace laysa min al-birr as-siyamu fi as-safar ai daga cikin yi wa Allah biyayya yin azumi a halin tafiya to me dalilin da yasa manzo Allah ya faɗi wannan hadisi shine sababu wurudi ana tafiya ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yada zango tare da sahabbansa sai ga an yi cincirundo ya ga dandazan mutane ana ta yi wa wani fifita ana kawo ruwa a watsa ayi kaza sai manzo Allah ce me faru sai aka ce azumi ne ke koda shi wato yayi sha wahala a cikin wannan tafiyar sai manzo Allah ya yi wannan hadisi yace bai daga cikin biyayya ga Allah yin azumi a halin tafiya shine sai malamai suka fitar da fiqhun wannan hadisin cewa wanda ya shiga irin halin da wannan mutumin ya shiga to baya halatta yayi azumi amma wanda ba zai wahala ba kuma ba gajiyawa to in ya ga dama yayi azumin in ya ga dama kuma ya ajje an samu wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a halin tafiya yayi tafiya ne kuma bayan mala asar kaga ana kirga asar da awa biyu kenan ko ko awa biyu da yan kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hau kan dutse kowa na kallon sa cikin sabai yace a bashi ruwa a kwarya ya rike ya kafa kwan ya sha wani wasu da suna ganin ai tunda manzon Allah na yin azumi su ma ne dole za su yi azumi to tunda manzon Allah kariya kaga me ya kamata su yi su ma kaga za su kariya ina fata an gane duk wannan dai ana nuna an ba mata fiye zabi in ya ga dama ya ajji azumin in ya ga dama ya kare ya kuma ci gaba matukar ba zai wahala ba malam yace sa'ala hamzatu da amri ne sulani rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hamza bin amri ne sulami ya tambayi ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi da alayensa a asumu fi safar shin zan iya yin azumi ina tafiya wa kana kathira siyam shi wannan ne tambayan mutum ne mai yawan yin azumi sai ya tambaya qala lahu rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi da alayensa yace masa sum in shita wa aftir in shita kai azumi din kaga dama ka ajji azumin ka in kaga dama kaga manzo Allah ya bada kaida kenan ko mai tafiya in ya ga dama yayi in ya ga dama ya ajje ko da bai wahala ba kuma in ya dawo gida ka ci abincinka a fili ba ne ki kai ba saboda da man can an halatta maka kai mata fili an gane an ganka kana cin ban kada ka boye dan ka san wasu suna ce a ka koyi saboda yara to sai ka koyi ka san yara suna shigo dakin baban su da gudu ne ko sai shigo ri sai ga baban shi na cin abinci kaga yana fita cikin abokan sa zai ce wallahi na ga baban yana cin abinci a boye kaga an taro ma shi ko an samu matsala ki gara ka ci baba eh ina da lalurar da musulunci ya halatta min cin abinci kaga ka bashi wani ilimi ko amma in ka zai yi taboye zai ce oke ana cin abinci a boye kenan shi ma yana azumin zai ya kwanta ya ci abinci a boye an ce dai kai sa sai ce babana ma haka na zai ke ka zaro baya karare ne faki ba daidai ba to ka dan samu matsala to wannan shine abin hadisin nan Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka rawaito Imam al-Bukhari ya rawaito sa cikin sahihinsa mudallabi 4 shafi na 156 Imam Muslim a cikin sahihinsa hadisi namba ta 1121 malum yace wa an Anas wa an Anas bin Malik radiyallahu anhu qala hadisi daga Anas bin Malik Allah ya kara yadda a gare sa yace safartu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi ramadan ni Anas bin Malik nayi tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin watan ramalana فلم يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم ما سأذني بس أيبنتا وند بايا أذني بأتكم هذا كما وند بايا أذني بأيبنتا ما سيين أذني أتكم فأبوان إن أنونا ما كفكهن صحابي سنفا إنتا الدين وسنا يي وسبا سعي كاقبا كمان إذن يزباني ذاك جوانتي كاي وانتا إنت أنانيني هذا ويسنا أذني ko ko kuma ce kai wa'ancin in son banza ne kaga sun kiyin azumi kujiya kaza shine mutum ba zai azumi ba ina ruwanka wannan yana nuna maka fahimtar addini Allah da kansa ne yace ya yana nufin ka da sauki sai mutum yace ya bi sauki Allah yayi laifi kaga bai laifi ba kaga bai kamata kai ka fara gaya masa wa'ancin maganganu da zaka tunzara shi ko ka hassala shi ko ka fusata shi ba sai ka ce masha Allah wa na karaya sunna mu ma Allah ya sa wata rana mu raye wannan sunna ai ya ji dadi ko ya san ibada yake yi shi ma da ya hakan an ibada ne wanda waye yake hakan Allah waye yake hakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai ma da kai waye yake kai hakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga suna da kyakkyawan fahimta ba wanda ya aibanta wani a cikin su wannan hadisi shi ma Imam al-Bukhari ya rawaito sa a cikin sahihinsa mujalladi 4 shafi na 163 Imam Muslim ma ya rawaito sa cikin sahihinsa hadisi namba ta 1118 sai malai ya ce wa hadhihi alahadith kaga wa'annan hadisan tufidu at-takhir la at-tafdil suna bada fa'idar zabi ba fifiko ba walakin yumkinu istidlalu li tafdil al-ifar ala as-siyam mara yace zai yiwu mu kafa hujja da fifita ajja azumin a kan mayin azumin bil ahadith al-amma yace idan muka lura da hadisai da suka zo gamammu a kaulihi sallallahu alaihi wasallam idan hadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrahu an tu'ta ma'siyatuhu lallai Allah yana so a zo da sautinsa kamar yadda yake kyamata daga bayinsa su zo da saba masa wannan hadisi Imam Ahmad ya rawaito sa cikin musnadinsa mujalladi 2 shafi na 108 Imam Ibn Hibban a cikin sahihinsa hadisi namba ta 2742 daga Abdullah dan Umar dan Khattab bi isnadi ingantacce wasi riwayatin a wata ruwaya yace kama yuhibbu an tuta azaimuhu kamar yanda Allah yake so a zo da ababan da wato yasa a doge a kansu wannan hadisin Imam Ibn Hibban ya rawaito sa a cikin sahihinsa hadisi namba ta 354 haka Imam al-Bazzar a cikin musannaf hadisi namba ta 990 haka Imam al-Tabarani a cikin Mu'jam al-Kabir hadithi namba ta 1001, hadithi na namba 1881, daga Abdullahi bin Abbas bi isnadi ingantacce. Malam sai yace lakin yumkin tu'idu zalika, sai dai zamu iya yi wa wannan maganan dabaibayi, biman laysa alayhi harajun fil qada'i wal ada, ga mutumin da baya shiga cikin damuwa wajen ramuwa ko yin azumi. Wani zai ce kai ni fa in ba azumin ba magari ake yi ba, gaskiya na kan wahala haka kuma in ce zan yi azumi. Kaza akwai mutane haka ko in irin wannan ne kana yake cewa to in irin wannan likai la ta'ud alayhi ar-rukhsatu bi khilaf al-maqsud, dan kada saukin ya zama sabanin manufar da Allah ke yi nifi a cikin saukin da aka bada. In mutum ya ga cewa shi a dabi'arsa in dai ba azumin da gama gari kowa ke yi bane, yakan wahala ya iya yin azumi, to sai ya yi hakuri ya ci gaba da yin azuminsa ko da yana halin tafiya, saboda kada ya zo ramuwar ya gagara. Kuma kaga hikimar da yasa aka daga maka kafa, kaga ba a dace da ita ba. Kuma gane wannan malam yace wa qad wadaha zalika tawdihan la lubsa fi, hakika an yi bayanin haka, bayanin da babu kura a kansa. Ma waraja an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu, shine hadisin da yazo daga abu sa'id al-khudri, Allah ya kara yadda a gare sa. وكانوا يرون انه من وجد قوه الفصام فحسنون, صحابي سنا ganin cewa wanda yake da karfi yaga zai iya yin azumi a halin tafiya abu ne mai kyau yayi azumin sa. ومن وجد ضعفا فافطر فحسن, wanda kuma yana jin rauni a tattare da shi a halin tafiya shi ba zai iya tafiya ba, ya ajja azumin don ya huta, shi ma abu ne mai kyau. Abu wannan ana nuna mana yanda sahabbai suka fahimci addini ko? To kada wani ya jefa maka shuba ya ce abin da ya sa suke hakan saboda su tafiya ake yi a ƙafa ko a doki ko a jaki ko alfadari ko kuma a raƙuni, mu kuma yanzu ai tafiya a mota ne ko kuma tafiya ne a jirgin sama ko kuma tafiya ne a jirgin ƙasa. Wallahi wani sai ya tafiya a jirgin sama ya wahala ya jigata, wanda ya tafiya a motan kuma bai wahala ba. Agari ai tafiya yanayi ne ba haka ba haka kurin bane, wani tafiya sai ka ga ba matsala, kana fara yin ta sai ka ji ka ji gata ko an yi wuji wuji da kai. Wani kuma tafiya zaka ga ai tafiyan nan zaka zama mai wahala, kuma sai ka hawo kuma sai ka ji lafiya lau baka wahala ba. Wani sai ya tafi mai ji bai wahala ba ko tafiyan awa 10 sai ka ga bai wahala ba. Wani zai yi tafiya daga nan zuwa Misira kawai, haya tafiyan awa 4-5 kenan ko, amma sai ya wahala wancan mai sha kuma bai wahala ba. Kai kila ma daga nan ba zuwa Lagos kawai, daga Kaduna zuwa Lagos daga ya yi wuji wuji, amma wani ya tafiya daga nan zuwa Bejin kuma bai wahala ba. Duka yanayi ne, ya danganci yanayin da mutum ya samu kansa. To duk wanda ya yi azumi in zai wahala to daman dole ya ajiye azumin, in zai wahala ba ya ajiye lafiya lau, in ma ba zai wahala ba ya yi azumin abu ne mai kyau. Sahabbai suna da wannan kyakkyawan fahimtar. Wannan hadisi asari ne wanda Imam Tirmidhi ya rawaito sa a cikin Jami'insa, hadisi namba ta 713. Haka Imam Al-Bazawi a cikin Sharhus Sunnah nasa hadisi namba ta 1763. Malam ya ci gaba da cewa wa'alam akal iman, sani ya kai dan uwa na imani, arshadaka Allah ila sabilil huda was-saqa wa razaqaka al-fiqha fi ad-din, yace Allah ya shiryar da kai zuwa ga tafarkin shari'a da tsoransa, kuma ya azurta ka da fahimtar addinin nan na musulunci. Anna as-sawma fi safar, lallai azmi a halin tafiya, idza kana yashqu ala al-'abd, matqar zai wahalar da bawa, alaysa bil birri hatta, to kwata bai daga cikin biyayya ga Allah balil fitru aula wa ahabbu ila Allah to haji azumin shi yafi cancanta kuma shi Allah yafi so akan halin irin wannan mutum wa shahidu hadha al-amr ma warada an ghairi wahidin min as-sahabati radiyallahu anhum malin yace abin da ke shaida wa wannan bayanin da na koro maka shine abin da yazo daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ma daga mutane ba kai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama qala lallai manzon Allah kira da amincin Allah su kara tabbata a duk da alayensa yace laysa min al-birri as-siyam fi as-safar bai daga cikin biyayya ga Allah yin azumi a halin tafiya ina na riga nayi bayanin sababu wurudul hadith akwakon karatu alaman fiqhu suka fitar da ka'ida a karkashin wannan hadisi suka ce al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adama hukunci na gudana da illansa in an samu in babu illar hukuncin ya gushe ma'ana in mutum zai wahala irin wannan sahabin to dole ya ji azumi ya ci abincinsa amma in ba zai wahala ba shi kenan yana da zabi ya azumansa ko kuma ya aji gano wannan hadisin nan Imam al-Bukhari ya rawaito sa a cikin sahihinsa mujallad na 4 shafi na 161 Imam Muslim kuma a cikin sahihinsa hadisi ba ta 1115 malam yace tanbihun zakarwa an yatawahamu ba'd an-nas wasu daga cikin mutane suna iya imaucewa anna al-fitra fi ayyamina hadhihi fi as-safar ghayru ja'iz yace ajji azumi a irin wa'annan kwanaki da kici baya halatta fayu'ibuna ala man akhadha bi rukhsati Allah sai su aibanta mutumin da ya bi saukin da Allah ya bada kana tafiya aw anna siyama awla li suhulati al-muwasalat wa yusriha wa tawakkulha ko su ce yin azumi shi yafi dacewa saboda saukin hanya wato ababen tafiya na tafiye-tafiye da ake yi da saukin samuwarsu da yalwatarsu a cikin al'umma kaga su sahabbai ba su san mota ba ba su san jirgi ba ko sannan ba su san me jirgin sama ba sa'annan kuma ba su san jirgin ƙasa ba kaga duka wannan habbaci za ka iya yi a ciki ko malam yake fa ha'ula'i nulfitu intibahahum ila qawli 'alim al-ghaybi wash-shahada yace irin waɗanda suke da irin wannan tunanin bari mu dan jawo hankulansu zuwa ga fadin masanin gaibi da abin da yake bayyane shine Allah subhanahu wa ta'ala wama kana rabbuka nasiya ubangijinka ba mai mantuwa bane ai ya san nan gaba za a zo a samu irin waɗannan abubuwan ko amma ya bada zabi kun za a yi tafiya qablati mutum ya ga dama ya aje azumansa wa qawluhu da fadin Allah madaukaki والله يعلم وانتم لا تعلمون الله shi ya sani ku ba ku san komai ba saboda haka shi kai ba da wannan zabi nan gaba ma ai za a zo ai abin da yake wannan yanzu kaga shi ana motoci na sola ba shaji ake yi a sa mai batir na sola akai wajen da zai je sharana ko kawai zafin ranan ne hanyar gudun sa a gaba ruwan shi da wai cika kudin ketir ko ko gas kawai caji za a mai in an mai kawai to nan gaba ma za a zo a iya yin mai ruwa eh ana yi amma bai shahara kamar mai sola yadda ya shahara ba nan gaba ma za a zo a zama wato masu amfani da ketir ma an daina amfani da su daga mai solan sai mai ruwa to shi kuma zai ta yaya kaga ruwa dai ko ina ai ko a tafiya ko a titi za ka iya samun ruwa ai ko inda ko wajen da zaka samu ruwa lafiya lokaci ba duka wannan sauki ne wanda Allah subhanahu wataala ya samar shi malai yace wa qawluhu fi athna'il ayati allati zakarat rukhsat al-iftar fi safar ala yake da fadin Allah a cikin ayar da aka ambaci saukin ajji azumi a halin tafiya Allah yake yuridu Allah bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra Allah na nufin ku da sauki ne baya nufin ku da tsanani shi yasa yace in kuna tafiya in kun ga dama ku ajji azumi ai inna al-yusra was-suhulata wat-tasheela 'ala al-musafir amrun yuriduhu Allah bana yace ka sani cewa sauki ga matafiyi al'amari ne da Allah yake nufin sa shi yasa ya baka zabi baya so ka wahala nana Aisha tace ba dan naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace as-safar qit'atun min al-'azab la qultu kulluhu 'azab bajan naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tafiya wani yanki bane na azaba da sai na ce tafiya gabaki ɗinsa azaba ne an gano wannan kaga tunda a tafiya ai akan jigata akan wahala ko amma kuma aka baka sauki a matsayinka na matafiyi idan kaga dama kai azumin in kaga dama ka aje malam yace وهو من مقاصد الشريعه السمحه صوتنا فينا daga cikin manufofi na shari'a ne sauki nahika an alladhi shara ad-din huwa khaliqu az-zaman wal makan wal insan malam yace ballima wanda ya shar'anta wannan addini na musulunci shine wanda ya halicci zamani shine wanda ya halicci wuri sannan kuma shine wanda ya halicci dan adam ina fata an gane fa huwa a'lamu bi hadati an-nas shi yafi kowa sanin buƙatar mutane wa ma yuslihuhum wa ma yaslahu lahum da abinda zai gyara mutane kuma abinda zai zama alkhairi gare su Allah yafi kowa sanin haka ana fahimtan wannan malamin yace نسوق هذا ليعلم المسلم أنه إذا قضى الله ورسوله أمرا لم يكن له الخيرة من أمره من كورومك وانم بيانيني دم سند كي أمتعين كنا مسلمي إذن ألا دمان زنس سكه كنت الأمر فمتن باير زائش في يدني يبدو كر الله نمان زنس بل ردد مع عباد الله المؤمنين المخبتين الذين لا يقدمون بين يدي الله ورسوله يا ميميتا تارد باين الله مؤمني ما سبحان كان بكر شغبان الله واندا باسا غباتن دا مغانن وانا هلتا سما دا مغانر الله دا منزنسا مي سكي تشيوا سمعنا واطعنا منجي مني بييا غفرانك منا نحن غافرك ربنا يا أبنججم وإليك المصير قريك مقوم آيك واتو إندي أنا تفيا أنا تزادي كودا دجننزو أزاريا هذا ليشيني يبقو سكو ملتن دجننزي دي زاريا يقدام يتشي وزي أزميبا أكد هوني كتشمي أتك سنبغا أكد هوني أتالي شي صوتيني لألا يباشي sai ce yana so yabi saukin Allah yayi laifi kada bai kamata ka aibanta shi ba amma ji wannan sai dai in ka san shi cewa mutum ne wanda azumi yakan masa wahalan yi in ba ga magarin mutane ba suka ce wani ka manta yanayin ka fa ba mutum bane wanda yake iya jurewa azumi in ba ga magarin mutane ba ba ka iya yin azumi sai ce eh gaskiya ne to kai azumin ka yafi maka sauki daga ce ka aji dan in ka zo ka aje yanzu ramawan sai zama maka wahala sai ce gaskiya ne to barin azumi kaga ka tana ta dashi ne ko amma ba ka aibanta shi baka ce a wannan kaza ne ko makamancin haka saboda sauki ne wanda Allah ya kawo abu na biyu shine almaridu mara lafiya ka san akwai rashin lafiyar da shi ma sauki ne akwai rashin lafiyar da zaka ji kai ka tashi a ranan kana jin wani alamar masassara ta tare da kai amma ba zai hana kai yin azumi ba ko amma ji wannan akwai kuma rashin lafiyar da kana ji ka san kai in baka je asibiti ba
zaka iya kwantawa ko
to wannan wanda ka dan ji masassarar in ka ci abinci ka tashi da lafiyarka amma kana dan jin alama ka je asibiti za a ja jininka wannan baya kare azumi za a gwada in aka ce a akwai symptoms na malaria ko za a maka ne allura kuma allura nan tunda ba na abinci bane azumin ka nan sai ka tsaya da azumi an gane ko kuma an ce ma akwai symptoms na typhoid sai a maka allura na ne typhoid matukar ba alluran da akwai glucose bane a cikin sa azumin ka nan ka tsaya da azumin ka tunda ba abu bane wanda amma idan ka ji abin yana jijjiga ka har ka fara charma to ajiye azumin ka ci abinci ka je asibiti saboda ka samu treatment da za a yi maka kila kwana ɗaya kwana biyu za ka dawo garau ko sannan ka ci gaba da azuminka sai in ka ce za ka yi azumi zai zo ya kwantar da kai da za ka iya yin sati ɗaya biyu a kwance ka ga baka dace da hikimar ba ko to a nan haka ya dace kai ka fahimci wannan malik yace abaha Allahu lil maridi al fitra rahmatan lihi Allah ya halatta wa mara lafiya ajiye azumi don tausaya maka wa taysiran alayhi da sauki gare ka wal marad al mubi' lil fitr huwa alladhi yuaddi ma'a al sawm ila darar fi nafs aw ziyadati illatin aw yukhsha ma'ahu ta'akhur al shifa wallahu a'lam alan yati wal marad al mubi' lil fitr azm wato rashin lafiyar da ke sa ya halatta maka ajiye azumi huwa alladhi yuaddi ma'a sawm ila darar shine fa rashin lafiyar da in kai azumi tare da rashin lafiyar zai kai ka zuwa ga cutarwa zai kwantar da kai ne sa ka ji zata zai wuji-wuji da kai sai nafsi a karan kanka zaka wahala au ziyadatu illati ko kuma ya kara maka wani rashin lafiya sama da wanda kake ciki saboda kaga in kai azumi ai ba za ka ci abinci ba kuma ba za ka sha abin sha ba shi kuma rashin lafiya yana buƙatar ka ci abinci ka sha abin sha wanda zai gina maka jiki sannan a maka maganin da za ka samu saukin wannan rashin lafiyar a jikinka haka ne to in ka ce ba za ka yi ba saboda kai a kana dai so sai kai azumin to zai zo ya buge ka maimakon kwana ɗaya kwana biyu ka warke za ka iya yin ma watan gabaki ɗaya a kwance ko bukada in kai haka ai baka dace da hikimar ba to shine malam yace au yukhsha ma'ahu ta'akhuru shifa ko kuma ana jin tsoro idan kai azumin duk da baka da lafiyar zaka samu jinkiri wajen warakar ka dade baka warke ba saboda za a yi ta treatment ɗinka wanda maimakon treatment ɗin da zaka samu bai wuce na kwana ɗaya kwana biyu ba zuwa kwana uku ka girgije sai ka zo kai statistics a kwance kaga an samu matsala ko an samu jinkiri wajen saukin to gara ka ajiye azumin ka ci abincinka ka sha maganinka a yi tushin ɗinka ka samu ƙarfi a jikinka ka girgije kuma ka gyagije shikenan sai ka ci gaba azuminka ina fata an gane wannan shine abin da ya dace malam yace wallahu a'lam Allah shine ya fi sani sai yace alha'idu wal nifas abu na uku shine mace mai haila da mace mai biki su ma an halatta musu ne ajiye azumi wajibi ne saboda haila azumin ibadan ya rushe biki ibadan ma ta rushe saboda haka dole za su ci abinci malam yace ajma'a ahlul ilmi anna alha'ida wan nufasa'a la yahillu lahumas sawm da abubuwan ilimi dukkan su sun yi ijma'i cewa mace mai haila da mace mai biki baya halatta gare su su biyun nan su yi azumi wa annahuma tufdirani wa tuqdiyani za su ajje azuminsu kuma za su sama wa annahuma idza sabata su biyun nan in sun yi azumi lam yujzihumas sawm azumin nan da ke ba mace tsali mace tana al'ada kuma ta ce za ta yi azumi ko bai yi ba sannan ko ta ce za ta yi wato tana biki ta ce za ta yi azumi bai yi ba to kaga wannan kar ana samun kuskure wallahi akwai malamin da ya ce min yana karantar da yara ne 'yan mata haka yace da yayi wasu bayani yayi bayani akan al'ada yace bayan ya gama ya fita shi wata tazo ta same shi a office tace malam yaron nan da kanta aji fa ita tana ganin jini kuma tana sallar ta kaga ina orientation din iyaye kaga babu shi yace fa ita tana ganin wannan bayanin nan na jini da kai amma kuma tana sallar ta kaga akwai matsala ko amma yanzu wannan to kunga anan dole ya kamata a sanar da su su sani cewa idan ka fara jini za ka yi sallah amma yanzu wannan shine sai malam yace wa sayati bayanu zalika insha Allah bayanan haka gamsassu za su zo a shafi na 75 zuwa 76 in Allah ya yarda saboda yana lokaci za mu tsaya akan na hudu Sheikhul Kabirul Kani wal mar'atul ajuz dattijo tukub tukub da kuma tsohuwa menene dokar da shari'a ta bada akan su ai mutum yana da baba ko kuma kana da kaka ina ba ta an gane ya su tukub tukub sai kake daukar tsawainiyar sa yaya tsarin da shari'a ta bada akan irin wannan ka san kashi biyu ne akwai wanda saboda tsufarsa ko ya yi yunkurin zai yi azumi ba zai iya ba sai koma kamar karamin yaro ya jigata ya ta kuka ka ga dattijo ya ta kuka saboda me yunwan ba zai iya jurewa ba to shi irin wannan menene musulunci yake yayi akan irin wannan an gane to shine goban Allah ya raya mu zamu ji hukuncen da shari'a ta bada akan irin waɗannan mutanen ko kuma mahaifiya ta tsufa sosai ba ta iya yin azumi saboda tsufanta shekaru ya ja ne shari'a ya ce a yi dangane da su duk za mu ji bayanai a kai sannan mace mai ciki da mai shayarwa wanda cikinta ba zai ba ta dama ta yi azumi ba saboda kan ko da yaushe yana buƙatar abinci a kai a kai yaya hukuncin da shari'a ta tsara a kai ko kuma wannan tana shayar da yaro jariri ne kuma in ta ce za ta yi azumi nonon zai ɗauke ita kanta za ta jigata amma zai jigata ne shari'a ta tsara duk za mu ji wa'annan hukuncen in Allah ya raya mu gobe saboda haka anan za mu ta tsaya سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك نعم على أبي إسماعيل نعم هو الله ثاني ما أنا ثاني نعم 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 to madam da amsa wannan sai ke tabbi na na farko dai tabbatar da yake yi macen da ta yi sakaci wajen rama azumin da ake binta bara har azumi ya gabato bata samu ta rama ba sai ya zama akwai guda biyu da ake binta kuma gashi rashin lafiya ya kama ta da zai sa ba za ta iya rama guda biyun nan ba ya hukuncinta ta yi laifi tsakaninta da Allah wannan shine na farko na biyu shine idan ta samu lafiyar kafin Ramadan sai ta rama shi da gaggawa in ba ta samu ta yi ba to bayan Ramadan ana idan da Ramadan to ta fara rama wa'annan guda biyun da ake binta na fara sannan sai ta rama wanda kuma za a bita a wannan shekarar in Allah ya sa ta ga Ramadan din har zuwa ƙarshe an gane sannan kuma ta roki Allah ya yafe mata saboda ta yi laifi a wurin Allah eh ta yi sakaci na'am tambayan ka ta biyu na'am eh Now. Now. Shi lokacin da mutum yake tafiya ne abin da yake yi saukin da aka ba matafiyi idan yana tafiya ya ajiye azumin sa shin a lokacin da yake tafiyan ne kawai koko har bayan ya kai inda zashi a lokacin da yake tafiyar tunda tafiyar ce yanki na azaba kaman ji wannan to in ya kai garin da zashi kaga yana da dama zai iya yin ne zai ci gaba da azumin sa kaman ji wannan to saboda haka anan idan ya ga dama a lokacin da yake tafiyar yayi azumin daidai ne koda ya sauka misali kaga zai ci gaba da azumin sa in kuma ya riga ya ci abincin sa a halin tafiya kaga zai je garin ko in ya kai garin da zashi kaga zai karasa cin abincin sa ne ai saboda kaman can baya azumin sa kaman ji wannan sai dai in zai ci abinci kada ya ci a gaban mutane dan zai jawo masa fitina tsakanin sa da mutane kaman ji wannan koda restaurant ne yace ya take away ya tafi da shi an gane kada ya ce zai ci ina ruwan shi ai ana ganin zubin ka an san musulmi ne ko za a fara tambaya shi wannan baya azumi ne kaga kadin gishiri kenan ni a ina matafiyi ne kaza a'a saboda kada ma har ka samu matsala da wasu mutane su fara wasu tunani saboda mutanen mu ba su iya ba juna uzuri ba sai ka sai take away dinka ka wuce hotel dinka inda ka sauka ka ci abincin ka lafiya ne kaga washe gari sai ka tashi ka ci gaba da azumin ka saboda ka riga ka kai inda za ka amince wannan kin ma kuma ka ga dama ka ce a tunda dai ni matafiyi ne har ga an bani dama sai na koma ga iyalai na zan yi azumi ba kai laifi ba amince wannan ba kai laifi ba a shar'anci amma yin azumin shi yafi dacewa tunda ka riga ka kai asalin inda za ka amince wannan wannan shi ne ina ba ta amsa tambayarka to Naam. Wanda ya kirkiro tafiya shi ya kirkiro saboda ya aje azumin koko dalili ne ya kawo tafiyar. Na? Eh. A'a, ya danganta. Ba kirkiro tafiyar yayi ba. Kila yayi sabon aure ko sai ce bari ya tafi honeymoon da matansa. An gane? Amince wannan? To idan ya tafi misali kafin azumi ne ya tafi. Amince wannan? To da ya tafi inda ya tafi kaga an halatta mai shi matafiyi ne. Lokacin da azumi ya zo ya riske shi to abin da ya dace kaga tunda zai dawo garinsa. Idan ya dawo sai ya ci gaba da azuminsa. Amma misali ya yi sabon aure sai ce saboda baya so yi azumin ne ya kirkiro tafiya wannan kuma haramun ne musulunci bai halatta mai wannan ba amince wannan eh musulunci bai halatta mai wannan ba idan yi haka ya yi laifi babba tsakanin sa da ubangiji wanda ai mun ji mun karanta hadisin irin hukumar da Allah ke yi wa wanda suke karya azumi ga gangan a kiyama hadisin da muka karanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mafarki mala'iku biyu sun zo ko suka ce za su dauke shi suka kai shi wajen wani dankariren dutse ya ce sai suka ce mai ya hau ya ce ni ba zan iya hawa ba sai suka ce za mu sauwake maka hawa dutsen ya ce suka ɗaga ni suka kai ni har zuwa ƙololuwar dutsen ya ce ina kaiwa ƙololuwar dutsen sai na dinga jin hargowa da ihu da wato ihu na mutane sai na ce wannan kuma ihun na wane ne sai aka ce ihun ɗan wuta ne kake ji ya ce sai muka je wani waje na wasu mutane an juya su wuyarsu na ƙasa ƙafafuwansu na sama an rataye wuyarsu hannayensu da ƙafafuwansu suna sama wuyan na ƙasa ana sa wuƙa ana tsage kumatunsu da fuskokinsu jini na zuba sai nace wa'annan kuma su waye sai aka ce mun wa'annan su ne masu karya azumin su da gangan irin hukumar da ake musu ke kuma in ji wannan Allah kiyaye na tunda ba tambaya shi kenan ko abinda muka karanta daidai muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa mana inda kuma muka yi kuskure Allah ya yafe mana akwai ɗan uwa injiniya Garba baya jin daɗi yana fama da ciwon ƙafa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi lafiya ya sa kafara ne a gare sa da sauran ƴan uwa wanda suke kwanci a gida ko asibiti Allah ya ba su lafiya ani tajiyata alhamdulillah Allah ya sa ta samu sauki an sallame ta jiya da daddare daga asibiti a sauran kuma musulmi mazansu da mata da suke kwanci a gida ba su da lafiya ko a asibiti muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba su lafiya mu kuma da ya ba mu aran lafiyar ya ba mu ikwari bacan wannan lafiyar wajen yi masa biyayya da bautata masa wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma ya Allah muna roƙonka ka gina masa gida a aljanna kai albarka ga dukiyarsa kai albarka ga zuriyarsa ya Allah yanda ka bashi arziki ka bashi ikon sarrafa arzikin nan wajen yi wa addinin ka hikma kuma muna roƙonka ka mana ta goma shi wajen yi wa addinin ka hidima irin aikin da yake ko sama da aikin da yake da mu da shi ya Allah ka karba mana a matsayin ibada shugabannin da ka azabta mu da su ya Allah muna roƙonka ka tausasa zakatansu ka sa su abin da zai amfane mu duniya da lahira duk abin da zai zama cutarwa gare mu ya Allah ka kame hannayensu kada ka ba su ikon aiwatar da shi mu kuma ka sa mu zama mabiya na alkhairi a gare su wannan zabe da ke zuwa ya Allah ka zaba mana shugabanni mafi alkhairi a gare mu ya Allah ka zaba mana shugabanni mafi alkhairi a gare mu ya Allah ka zaba mana shugabannin da za su zama mafi alkhairi a gare mu ya Allah ba mu san wanda ya fi alkhairi a ciki ba kai ne ka fi mu sani wanda ya fi alkhairi a cikinsu ka zaba mana shi kuma idan ka zaba mana shi ya Allah ka samu yadda da kasantuwarsa shugaba kuma ka ba mu ikon yi masa biyayya akan bai saba wa dokarka ba shi kuma ka ba shi ikon yi mana adalci akan abin da bai zama cutarwa gare mu ko addinin mu ko yankin da muke rayuwa da shi shi da mu gaba kida ya Allah ka ba mu ikon yi maka biyayya har zuwa ranar da zaka karɓa rayukan mu karɓa rayukan mu kana ne yadda da mu ba mai fushi da mu ba ka ba mu ikon cikawa da kalmar shahada idan mutuwar mu ta zo mu da masu kallon mu da sauraro ka tara mu a cikin firdausil a'la fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk